This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22-25 da 16 masu sauraron mu a can Jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da yau ranar 2 ga watan Yuli na shekarar 2015. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Alfa Ahmed da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanan labarai.
Jami'an shawarwari na Iran a tattaunawar da kasar ke da kasashen yammaci kan shirin ta na nuclear sun bayyana ra'ayoyi kishiyoyin juna kan yadda al'amura suke gudana a zauren taro. Minista harkokin kudin Girka Yanis Varoufakis ya ce zai sauka daga kan makaminsa idan har masu jefa kura na kasar suka amince da ka'idojin da kasashe masu bin girka bashi suka gindaya mata. Hotunan tauraron dan Adam sun nuna cewa kasar China ta yi kusan kammala aikin gina filin sauka da tashin jiragen saman soja a wani tsibirin da ta gina a tsakiyar tekun kudancin China da ake gardama a kai.
A shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu da ake zaton 'yan kungiyar Boko Haram ne sun kai hari a garin Manguna da ke jihar Borno inda mutane da dama suka rasa rayukansu, wasu da dama kuma suka jakkata. Bayan haka za ku ji rahoto akan cece ku ce din da ake yi game da doka hana 'yan acaɓa sana'a akan manyan titunan birnin Lagos. A jihar Kaduna kuma za ku ji cewa an fara gudanar da aikin tantance ma'aikata. Kamar yadda aka saba a kowace rana Alhamis a shirinmu na rana, Jummai Aluna nan tafe da shirin bango, amma duk sai bayan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Jami'an shawarwarin Iran a tattaunawar da kasar take da kasashen yammaci a kan shirin ta na nuclear sun bayyana ra'ayoyi kishiyoyin juna kan yadda al'amura suke gudana a zauren taro. Sakataren harkokin wajen Birtaniya Philip Hammond ya ce har yanzu ba a kai wani gaccin da za a ce an cimma matsaya ba, to amma ana ci gaba da kokarin haka. Shi kuma ministan harkokin wajen Jamus Frank Walter Steinmeier ya ce dukkan bangarorin suna nuna kuduri na gaskiya na neman cimma nasara. Abin da ya rage kawai a gani shine ko dukkan bangarorin suna da dauriya da sadaukar da kan da ake bukata domin cimma wani abu. Tun fara a yau Alhamisar, ministan harkokin wajen Iran Mohammed Javad Zarif ya shirya wa 'yan jarida a inda ake taron cewar yana da kwarin gwiwa. To amma kuma da yake magana a gefen wannan tattaunawa, mukaddashin ministan harkokin wajen Iran Majid Takhti Ravanchi ya ce suna sa ran za a kawar da dukkan takunkuman tattalin arziki da cinikayya da na kuɗi da aka sanya ma ƙasar daga ranar da aka fara aiwatar da duk wata yarjejeniyar da za a cimma.
Ministan harkokin kuɗi na Girka Yanis Varoufakis ya ce zai sauka daga kan mukaminsa idan har jefa kura'a na ƙasar suka amince da ka'idojin da ƙasashe masu bin girka bashi suka gindaya mata a kura'ar raba gardamar da za a yi ranar Lahadi. Varoufakis ya faɗa cikin wata hirar da aka yi da shi a gidan talabijin na Bloomberg cewa idan har Girka ta amince da ka'idojin da tarayyar Turai ta shimfiɗa na ceto tattalin arzikin ƙasa a ranar Lahadi, to kashe gari sai dai ƙasar ta yi wani sabon ministan kuɗi. Varoufakis ya ce yana son Girkawa su yi fatali da ka'idojin da suka tanadi yin ƙarin haraji da kuma rage yawan kuɗaɗen da gwamnatin ke kashewa kafin su ba ta ƙarin agaji. Ya ce ya gwammace ya sa hannunsa maimakon ya sanya hannu a kan sabuwar yarjejeniyar wadda ba za ta sake fasalin bashin da ake bin ƙasar Girka ba. A jiya Laraba, Prime Minister Girka Alexis Tsipras ya ce yana nan a kan bakansa ta gudanar da kuri'ar raba gardama a ranar Lahadi, amma kuma ya ce a shirye yake ya yi na'am da ka'idojin da a can baya gwamnatinsa ta yi watsi da su. A martanin da ta maida shugaban gwamnatin Jamus Angela Merkel ta ƙara nanata cewa ba za a yi ƙarin tattaunawa ba har sai bayan an samu sakamakon kuri'ar raba gardamar.
Kada a shafa da cewar labaran duniya suna zuwa muku daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Hotunan tauraron ɗan Adam da wata ƙungiyar sanya idanu kan zirga-zirgar jiragen ruwa a teku ta wallafa sun nuna cewa ƙasar China ta yi kusan kammala aikin gina filin sauka da tashin jiragen saman soja a wani tsibirin da ta gina a tsakiyar tekun kudancin China da ake gardama kai. Ƙungiyar da ake kira AMTI a takaice ta ce ƙasar China tana ci gaba da zuba kankare tare da zana layi kan titin sauka da tashin jiragen sama mai tsawon kilomita 3. Wanda masana suka ce zai iya daukar kowanne daga cikin irin jiragen saman yakin da kasar China take da su a yanzu. Rahoton kungiyar ya ce ana gina karin cibiyoyin soja a wannan tsibirin da tun farko ciyawa ce kawai, ciki kuwa har da wuraren saukar jiragen helicopter guda 2 da fayafayen tauraron dan Adam guda 10 da kuma hasumiyar na'urar hango jiragen sama. Wannan tsibirin yana ɗaya daga cikin wurare guda 7 da China take cikewa da ƙasa a yankin tsibirin Spratly, a wasu kuma tana gina cibiyoyin soja a wani yunkurin da a bisa dukkan alamu na neman faɗaɗa ƙarfin sojanta ne tare da ƙarfafa ikirarinta na mallakin wannan yanki. Su ma ƙasashen Philippines da Vietnam da Malaysia da Brunei da kuma Taiwan suna ikirarin mallakin wasu sassan tekun kudancin China mai ɗimbin albarkatun ƙasa da na ruwa kuma babbar hanyar shigewar jiragen ruwan ƴan kasuwa daga kowace kusurwa ta duniya.
Daga ƙarshe, ofishin ayyukan Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar Sudan ta Kudu ya ce 'yan tawaye masu adawa da gwamnatin ƙasar sun buɗe wuta a kan wani sansanin sojin kiyaye zaman lafiya inda dubban fararen hula suka nemi mafaka, inda suka kashe aƙalla mutum guda tare da raunata wasu guda 6. Ofishin kula da ayyukan na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ba da sanarwar cewa jiya Laraba ne 'yan bindiga suka kai farmaki a kan wannan sansanin da ke ganin wato da ke garin Malakal na arewa maso gabashin ƙasar. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A wani sabon hari a garin Mangunu, wasu da ake zaton 'yan kungiyar Boko Haram ne sun kashe mutane da dama, wasu da dama kuma sun jakata. Wakilin muryar Amurka Haruna Dauda ya hada mana rahoto.
A ranar Talata da misalin karfe 8:30 na dare ne dai, wasu mahara da ake zaton 'yan kungiyar Boko Haram ne suka afka wani kauye da ake kira Musaram a karamar hukumar Mangunu da ke arewacin Borno, inda suka halaka mutane 46 ka kuma jima wasu 6 rauni. Waɗannan mahara dai na ci gaba da kai hare-hare musamman ma na kunnar bakin wake a ƙauyuka da ma wasu garuruwan da ke kusa da garin Maiduguri. Wannan lamari yana ci gaba da ɗaure kawunan jama'a ganin cewa rundunar sojan karanta ta renata zuwa babban birnin Maiduguri don ci gaba da fafatawa da 'yan kungiyar Boko Haram. Sai dai duk da irin wannan sabon tsarin akan samu irin waɗannan hare-hare, yayin da akan bayyana cewa 'yan kungiyar kan fice ne salin alin ba tare da samun nasara a kansu ba. Sai dai wasu na ganin cewa wannan lamari yana faruwa ne ganin yadda jami'an tsaron ke ci gaba da samun nasara akan irin waɗannan mahara, shi yasa suka yi irin wannan harin kan mai uwa da wabi. Ga dai ɗaya daga cikin mutanen wannan gari na Mangunu wanda ya shaida mini yadda wannan abin ya wakana kamar haka.
An kashe mutane kama 46 a gaba. Wallahi guda 6 yanzu haka suna Murusho suna karɓar magani. Yanzu ma suna cikin abin nan.
Suna ina?
Suna Murusho.
O mutanen ko? 46?
46 wallahi.
So mutane nawa ne suke Murusho?
Sun shida ne.
Ko sun shida ne?
Wanda sun shiga ba. Suma sun abin da aka samu sun mutu ne kawai sun bar mutane da yawa.
Ɗaya daga cikin mutanen Mangunu kenan ya shaida min irin harin da aka kai ranar Talata a wani ƙauyen da ake kira Musaram da ya sanadiyar mutuwar mutane 46 da kuma raunata wasu 6 wanda yanzu hakan suke karɓar magani a asibitin Umaru Shehu da ke cikin garin Maiduguri. Haruna Daudabiu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To Allah ya kiyaye. Yanzu kuma bari mu leƙa jihar Eko, inda sakataren gwamnatin jihar Mr. Tunji Bello ya sanar da manema labarai cewa bincike ya nuna 'yan acaɓa birnin sun yi watsi da dokar hana hawan manyan hanyoyin jihar da aka yi, don haka su daidaita sahu nan da kwana 21 ko kuma su fuskanci hukuncin hukuma. Ga Babangida Jibrin da rahoton.
To sai dai wasu masu sana'ar ta okada a wani taro na manema labarai da su kira a nan Lagos sun bayyana gwamnatin ta Lagos a matsayin butulu da ta yi amfani da su wajen yakin neman zaɓe na sassauta dokar, amma kuma yanzu ta saka musu da wannan doka. Malam Isa Mani na daya daga cikin shugabannin yan arewacin kasar masu sana'ar okada.
To mu gaskiya abinda zamu ce ga wannan doka ta na okada, gaskiya wannan gwamnati ba ta yi adalci ba, saboda lokacin da suka zo suna kamfe da sabon gwamna da tsohon gwamna, nan muka zo muka taru da mu da su duka kan magana express din, muna hawa muka ci gaba da yawo muna kamfe a tare da su.
Yanzu ya kuke so gwamnati ta yi?
A mu yanzu muna so gwamnati ta yi mu adalci, ta kyale mu ci gaba da aikin mu na okada kamar yadda muka saba, in kuma hana mu za su to sai su nema mana aikin.
A kasarin masu sana'ar ta okada a birnin kasuwancin na Afirka dai, na ganin idan da gwamnati ta samar masu da ayyukan yi, babu yadda za a yi su gudanar da wannan sana'a ta caba, kamar yadda Malam Rabilu ya shaida mani.
A to gaskiya wannan sana'a ba za ta hana ba a Lagos. Idan ko ta hannu, idan ko aka ce za a hana sana'a okada a Lagos, to lallai dole ne a shugabanni na state da dama ko gwamnoni su dau mataki, matakin da za su dauka ko shine su ba ainihin indigen nasu mutanen su aikin yi domin a samu wannan matsala. Amma gaskiya idan babban matsala ce a ce an hana okada a garuruwa da dama.
Tunde dai masana harkokin tattalin arziki ke saka ayar tambaya game da matakan da gwamnatocin kasar daban-daban ke dauka na hana matasa majiya karfi gudanar da halattattun sana'o'i da suka samarwa kansu domin dogaro da kai. Masana irin su Malam Kasimu Garba Kurbi na ganin dole ne sabuwar gwamnatin Najeriya ta bada karfi wajen inganta wutar lantarki da kuma bangaren yan kasuwa masu zaman kansu da za su samar da masana'antu, musamman ma dai na saka wanda ke daukan dimbin matasa aikin yi.
Yanzu Lagos in ka kasa ta kishi 10, ina tabbatar ma kishi 8 ko zuwa 9 ba ruwansu da aikin gwamnati ko gwamnatin tarayya. So abinda gwamnati ya kamata ta bude waɗannan kafofin, ta taimaka yadda zai zama na an samu ma'aikata sun taso. Yanzu ka dauki ma'aikata ta saka, ma'aikatun saka nan kasar sama da 50 sun mutu. Duk duniya babu ma'aikatar da ke daukan ma'aikata, kananan ma'aikata irin ma'aikatar saka. So saboda haka irin waɗannan ma'aikatun shi ya kamata gwamnati ta maida hankali, saboda za ta dauki ma'aikata kuma za a san masa aiki.
Yanzu dai a yanda yan okadan ke korafe-korafe, sarwar gwamnatin ta sake bitar dokar wanda da haramta daukan yara da kuma mata masu juna biyu, da kuma sanya hulan kwano ga mai tuki da kuma fasinja, da kuma daukan fasinja guda daya, duk dai domin kare lafiyansu. Babin Ejiprin, muryar Amurka daga Lagos a Nigeria.
Okada sunanku yan a chafa wajen duki kure a gaba.
A gaida baban gida Jibril. Daga Eko kuma bari mu nufi jihar Kaduna, inda aka fara gudanar da aikin tantance ma'aikata, sai dai aikin na fuskantar korafi daga wasu ma'aikatan, inda suka ce suna yin sammako tun safe don jiran a tantance su, amma saboda cinkoson layi ba sa samu. Wasu kuma suna cewa sai layi ya zo kansu sai a ce su dawo kashe gari, kuma ko da sun dawo ma ba za su samu biyan bukata ba. Ga Isa Lawal Ikara da ƙarin bayani.
Wasu daga cikin ma'aikatan da suka sake sunansu dai sun yi ƙarin haske game da irin matsalolin da suka ci karo da su a lokacin wannan tantancewa.
Ina nan wurin screening na dade, ina zuwa tun wancan satin da ya gabata, ta ranar Laraba nake zuwa wurin screening din. To na zo ranar Talata na bi layi har layin ya zo mu ne karke, saura mutum hudu a karke mana, sai suka yaudare mu suka ce mana mu yi hakuri wai sai gobe. Muka ce don Allah don Annabi su taimaka su karke mana wannan screening din yau. Suka ce mana ai sai gobe. Muka ce to Allah shi kai mu gobe lafiya. Kuma mun zo suka tafi wani karamar hukuma dan ba su karke mana sikirin din namu ba.
To abin da ke faruwa, mun dai je ina da lalurar ciwon kafa. So na gaya ma headmaster dina, sai ya ce je din in zo. Na zo sun riga sun fara yin mun, sun yi mun komai, abin da ya rage mun printing. Kawai sai suka ce ai suna da meeting. Sai suka tashi ba ai mun printing din ba, kuma gashi na har yanzu muna zaune kawai.
To sai dai lokacin da muka nemi jin ta bakin jami'an bankin da suka hana wasu waɗanda aka tantance cikin kuɗin su saboda korafin cewa sunan sun da aka tantance bai daidai da sunan da aka rubuta akan cikin ba, sun ce su ba su da wani hurumi na sauraron korafin ma'aikatan a nan gurin.
We are not empowered to entertain any complaint now. It is not within our purview.
Ita kuwa shugabar kungiyar malamai a karamar hukumar Igabi, Hajiya Rakiya Ubala Adamu, na cikin waɗanda ke tantance waɗanda ake mika wa cikin kuɗin, kuma ta yi ƙarin haske game da matsalolin da wasu waɗanda aka tantance din ke korafi a kansu.
Wanda suka samu matsala mun ce su yi hakuri a kammala ba ƴan uwansu waɗanda ba su da matsala. Zai yiwu check din zai shiga account ɗinka, shin ga wani ma a hannuna? Abubakar ba so ne, ya za a yi a gane wani Abubakar ne.
To shin ko me manufar gwamnatin jihar Kaduna ma na fitar da wannan aiki na tantance ma'aikata musamman ma dai a daidai wannan lokaci da watan da ya kamata a biya su ke karewa? Samuel Sama'il Aruwan shine mai taimakawa gwamnatin jihar Kaduna kan harkokin kafan yaɗa labaru.
Dalilin yasa gwamnatin jihar Kaduna ta dau wannan matakin shine gwamnati tana son ta san adadin gasken ma'aikatan jihar Kaduna. Akwai kwanta-kwanta, akwai kuma rashin kididdiga na gaskiya da sauransu.
Duk da yake dai an kwashe sama da mako guda ana wannan aiki na tantance ma'aikata a jihar ta Kaduna, har ya zuwa yanzu fa ba a yi komai da tarin tilin ma'aikatan da suke zaman dirshan domin ganin an tantance su albaisa samu albashin nasu ba. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Inda albashin shi bai huto ba.
A gaida Isa Lawal Ikara, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe 11:16. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron filin sai bango ya tsage, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shiri na sai bango ya tsage. Yau mun gayyato Sanata Kabiru Marafa daga mazaɓar jihar Zamfara, wanda zai yi ƙoƙarin amsa wasu daga cikin tambayoyin ku masu sauraronmu.
To, assalamu alaikum, mai magana Abubakar Ibrahim ɗan Kurama.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Tambaya ta farko shine, shin wannan majalisar ku wanda kuke wakiltar mutane ta tare ta dattawa, shin kuna zuwa ne saboda kanku ko kuna zuwa ne saboda talakawa? Tambaya ta biyu shine, me yasa a majalisar dattawa kowane zuwa ake samu baraka? Tambaya ta uku ga senator shine, za ku tsaya kuma talakawa aiki kamar yadda muka nemi canji a kasan nan ko a'a? Ine tambaye na guda uku.
To bari senator aka ansa.
To alhamdulillah, tambayan ka ta farko ka ce muna ma talakawa aiki ne koko ba kuke ma aiki?
Eh, wai ko kanku kuke ma aiki ba?
Yawa, to ansa anan shine mu talaka muke ma aiki, saboda ni ba abin da nake nema a ciki. Duk a cikin wannan abuwa da ake gurma da ake babu wani abin da ni nake nema, ko ma wani yake nema ya fito yana nema. Abinda a gaskiyar magana shine shugaban kasa ya ce ba ya da ra'ayi a gwamnatance, ba ya da ra'ayi na wanda zai zama shugaban majalisa, amma shi a matsayin shi na ɗan adam kuma ɗan Najeriya yana da nashi ra'ayi. To sai ya ce a nemi mutane, amma a zaɓi mutane waɗanda za su taya shi aiki domin cimma manufar alƙawarra, wato da ita gwamnatin APC ta yi. Wannan shi yasa aka ɗauki duk waɗanda suka cancanta ga neman wannan muƙami, aka duba su, aka wanke su, aka fitar da tsari a cikin su. Senator Ahmad Lawan ya fito na farko a cikin duk wanda aka ɗauka. Na daɗewa a majalisa, sannan na kasancewa gwargwadon hali a matsayin shi na ɗan adam, ba ya da wani abin da za a iya cewa gashi ko yana gurfa na gaban kotu ko ana tuhuma shi ko wani abu. Wannan shine dalilin da ya sa mun ka goya ma shi Sanata Ahmad Lawan baya. Allah ya sani babu wani abin na a ciki. Sai tambayar shi, menene tambayar shi ta biyu?
Cewa yi me yasa ne kullum a majalisar da tije sai an
samu baraka? Yawa, sai yace koyo shi ana samun baraka, wannan ba gaskiya bane ba. Domin Allah alaƙalla ni dai da na shiga hijira ta 2011, babu wata baraka da an ka samu da shugabanci a lokacin nan. PDP ita ce take da mahirin jayen sanatoci, kuma ko da muka zo sun riga sun fitar da tsari, suna son a zaɓe David Mark a matsayin shugaban ƙasa, suna son a zaɓe Ikweremadu a matsayin ba shugaban ƙasa, shugaban majalisa, Ikweremadu kuma a matsayin shugaban majalisa. Kuma wannan shi aka yi ko gaddama ta sakan goma ba a yi ba a kan wajen zaɓen su. So ka ce ko shi an ka shiga ana samun ɓaraka, wannan rashin adalci ne gaskiya ka yi, domin ni dai ban san wanda an kai ba. Sannan shi kan shi yanzu wanga da an kai, ya kamata mutane duk abin da za a yi kowa ya sani akwai Allah. Idan ma wani ya turo ka kai wannan tambayoyi ko wani abin nan, to ya kamata ka san azumi kake yi, azumi nake. Wannan abu da ake yi talakan dai shine ake neman a goya ba ta, domin wannan abubuwa da ake yi shugaban kasa ne ake so a daure ma hannuwansa. domin an tabbatar da shugaban kasa yana da kudurin yaki da waɗanda sun kai banna a ƙasar nan da sauransu. To don haka nan ta yaya za a yi a goya shi ba kari shine a haddasar da matsala cikin majalisa. Wannan shine gaskiyar magana. Kowaye an ka sa shugaban majalisa dole ya aiki, saboda ni dai sanata ne zaɓo ni an kai mutane na sun ka zaɓo ni, shi ma zaɓo shi an kai matsayin mu guda. Hasali ma za ka iya samun wasu sanatocin sun ninka wasu waɗanda suke shugabancin so biyu ko uku ko hudu ko biyar a yawan ƙasa ko yawan mutane. To amma ba ya yiwuwa ka tara mutum 100 ka ce ba shugabanci, wannan shi yasa ake zaɓen shugabanci a ciki. To idan su talakawan kuma sun ga cewa abinda an kai nan ya yi musu daidai shi ne suke so a yi, wallahi alhamdu shi babu ruwana, dole kowa an ka zaɓa dole ya aiki da ni. Sannan duk cikin abubuwan nan da mun ka karanto mun ka yi magana, wanne ne na son zuciya sai a tsaya a aiki a gani. Lokacin da PDP ta samu galaba a majalisa, wani ya yi tunanin ɗan jam'iyyar CPC ko APP ko ACN ya hito ya ce zai takara mataimakin shugaban majalisa, haka shi ma sai an ba shi. To don mu yanzu an zo an yi wannan abu mun ce abinda an kai ba daidai ba ne ba, shi ne ko mun yi laifi? Har ka zo a gidan rediyo kuma kana tambaya wai talaka an ka zo a, to in ba talaka an ka zo a yi ma aiki ba, ai ina da zaɓi da yawa wanda zan iya zuwa in yi abubuwan da na gada ma. Wannan shi ne gaskiyar magana, babu wani abin da aka samu sai tambayar shi ta.
To kusan ai kaman ka an same tambaya tunda ya ce wai za ku matalaka aiki ne ko kuwa, to ina ganin ai ka ba ka ansa ko
yawo shi ne na gaya mai sunce ba shi talakawa muke ma aiki yanzu. Kuma da shi shugaban talakawa ne ya yi magana da ra'ayin talakawa ya ce abinda an ka yi ɗin nan ya matalakawa daidai, wallahi alhamdu shi kai shi mai girma shugaban ƙasa ai shafa ya ce dole aka kawo zai iya yi, amma dai ga ra'ayinshi shi ne a zaɓo mutane waɗanda za su yi matalakawa aiki, shi ne abinda kawai a zaɓo mutane waɗanda za su yi matalakawa aiki. So ya kamata duk wanda zai yi tambayar nan ya san cewa yana iya ma duk mutane dabara ko ya shirya magana, amma ba ya iya ma Allah. Ya wannan shi ne gaskiyar magana, an zalunci talakawa akan wannan tsari da an ka shimfiɗa, kuma akan shi muke kalubalantar wannan abu, wannan ita ce gaskiya.
To
sai menene sai tambayar shi ta uku ne?
Ai ka riga ka ansa mai tambaya, ai shi ne akan za ku yi matalaka aiki, to ka riga ka bashi ansa, bari mu je ga.
To alhamdulillah Hajiya Jummai.
Yawa to malami na gaba bismillah ko?
Assalamu alaikum Hajiya.
Wa alaikum salam.
Ina na fara tayar dan jarida mazaunin garin Abuja.
To.
Ina yi wa majalisa sanata fatan alheri da kuma Allah ya ba mu albarka wannan azumi.
Ina godiya Allah, amin 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 amin.
Da sun dushi sai in ce ganyera a kana ya tsinke a gindin kafa su ne ga ka, kuma kai ka daga cikin manya-manyan ƴan gari kai shi ne Muhammad Ahmad Lawal.
Kai gyara ne. Manya-manya ƴan gari ka shi ne ƴan Najeriya. Talakawan Najeriya ni su nake ma aiki ba ana lawa.
Abinda nake so tambaya ta anan shine na tabbata talakawa suka zabe ku. Na ga dauki alƙawarin za ku isar da sakon talaka a duk sanda ku samu kanku a ƙauyen majalisa.
Insha Allah.
Namu shine abinda Najeriya cikin hadisa da shi. Duk kuma zaben da kuka yi a majalisa na shugabanni bai saba kundin tsarin mulki ba. Ni ana ra'ayi ina ga babu dama ba wanda dinin da yasa ku cece ku.
Amma ya faɗa mu kun da.
Ina zuwa Mallam Sani, ka zo kuma kana bayyana ra'ayi a ra'ayinka, tambaya in ba.
Ba sai haka ai tambaya ce ya faɗa. Sai ka dora a kai haka.
To
ya faɗa mu kun da tsarin mulki, kana so in gaya maka.
To sanata bari ya gama tambaya ta shi sannan ka shigo. Mallam Sani. Bari ka ka gama ba. Tsaya-tsaya ma sanata bari shi in ya gama maganar shi ka shigo
ko to
Mallam Sani ci gaba.
Duk wanda ya zo majalisa ya shiga a tafi aiki da ai aiki sai tsaya ɗaya madaurin ki ɗaya ba saboda abin da Najeriya cikin wannan hali, tambaya ta kenan ka yi din.
To.
Na'am menene ai aiki in tsaya madaurin ki ɗaya? Anyway, an sa tambaya ta ina na ji karshen. An sa ta farko abinda muke kalubalanta a wannan abu da an kai. Shine na farko ya saba ma tsari na doka. Kamar yanda in kana kallon talabijin na tashi a cikin majalisa na yi wannan magana, na kawo duk wanda yake wanda ka gani a cikin wannan majalisa ba ƙarfin shi ya kawo shi ba wurin. Doka ce ta kawo shi wurin, domin in ƙarfi ne wani naman shi bai ma isa a constituency shi a Ankara ba. So doka ce ta kawo shi. So abinda muke magana shine an saba ma doka wajen gudanar da wannan zaɓe. Kuma shine muke magana. Na farko akwai littafi wanda shine majalisa ta tanadar domin wannan littafi ya zama shine abin bi na ka'idoji na majalisa duk wani abin da ka gani an yi cikin wannan majalisa akan wannan littafi ake to shi wannan littafin yanzu maganar da nake maka inda ka kalli abin nan zaka ga akwai lokacin da daga guda biyu yanzu da muka shigo an bada wani sabo da kuma akwai wani sannan kuma akwai ka'ida da ta shimfida yanda ake gyaran wannan littafi lokacin da mun kauce majalisa ba a yi shi ba ai ba gaba ɗaya babu wanda ya gyara shi to ina aka samu wannan sabon wannan shine tambaya ta farko da mun kai sai magana ta biyu an samu sanatoci 48 cikin 109 suna zaune su ne sun kai wannan zabe an kace an yi zabe wannan ya saba ma ka'ida gaba ɗaya ta majalisa kamar yanzu zabe ne na gari na ga magari duka so ba za ka ce ba don dai kawai an samu koda da ƙarya ne aka ce wani shugaban ƙasa ya ci a shikenan kawai dole sai kowa ya dawo a yadda ake kawai ya ci ba haka nan take ba abinda tsarin mulki yace sai ka ci jahohi akalla 2/3 sai ka samu kashi 25 na 2/3 na jahohi bayan kana da mahirin jayan ƙuri'u so akwai ka'idodi na abin nan kuma wanda duk bai cika su ba za a ce an zabe shi shugaban ƙasa ba misali to haka nan ita ma majalisa ba ta sha bace ba akwai ka'idodi nata to an yi ma waɗannan ka'idodi gaba ɗaya an musu karan tsayi wannan shine abin da muke tuhuma kuma idan ƴan Najeriya sun ce a'a duk wannan karan tsaye da an kai ma waɗannan dokoki su sun hakura babu ruwan su ya musu alhamdulillah ni ba ni za ba ni za a yi ma aiki ba kuma kamar yadda na gaya maka ba kamar lawan muke ma aiki ba
to sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu sanata Kabiru Marafa zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka yi masa a wannan fili na sai bango ya tsage
to madalla a gaishe da Jummai Ali yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email
to ayo sakon na farko ya fito ne daga Nura Bello Zaraja Kasar wanda yake tabbas ɗan gurin hijirar garin protocol na cikin mawuyacin hali don haka gwamnati da masu hannu da shuni su taimaka musu da kayan masarufi don samun sauƙin rayuwa ita kuma Sabau matar Malam Idris M Idris da matar cewa ta yi fatan alheri ga BOA Hausa gaskiya ya kamata gwamnatin jihar Yobe ta ƙara mana lokacin zirga-zirga abin nan da matar albarkacin wannan watan na Ramadana domin mu samu lokacin zuwa tafsiri sai kuma sakon babawo bawa Jonka wanda ya ce Allah ya ƙara wa ƙasa ta Najeriya zaman lafiya amin assalamu alaikum BOA Hausa da fatan kuna lafiya ku ba mu dama mu yi tsokaci akan zargin da jam'iyyar PDP ta yi wa Muhammadu Buhari na cewa na dami na zakar da ya amma tsayin shugabar hukumar zabe akwai wata manufa to gaskiya sun bata kuma ya kamata su sani cewa akuya bata yi horsa sako daga yawo Adamu Bulkacuwa da Adam A Adam Gashuwa da ƙarshe sai sakon mai nasara nasara funtuwa wanda ya ce takon sakar da ake yi game da badakalar asusun kudin jihar Katsina wato da tsohon gwamnati da sabuwa a gaskiya bai mana dadi ba don ku hakan zai kawo mana cikas wajen cin moriyar mulkin demokradiya a jihar
a gaishe da Ibrahim Jarmai kafin mu karkare shirin namu na yanzu ga takaitattun labarai
Jami'an shawarwari na Iran a tattaunawar da ƙasar take da ƙasashen yammaci kan shirinta na nuclear sun bayyana wasu ra'ayoyin da suka yi wato bamban da juna kan yadda al'amura suke gudana a zauren taro. Sakataren harkokin wajen Birtaniya kuma Philip Hammond ya ce har yanzu ba a kai wani gaccin da za a ce an cimma matsaya ba to amma ana ci gaba da kokarin yin haka. Ministan harkokin wajen Jamus Frank Walter Steinmeier ya ce dukkan bangarorin suna nuna kuduri na gaskiya na neman cimma nasara abin da ya rage kawai a gani shine ko dukkan bangarorin suna da kudirin ganin cewar an sami cimmawa. Ministan harkokin kudin Girka Yanis Varoufakis ya ce zai sauka daga kan mukaminsa idan har masu jefa kura na kasar suka amince da ka'idojin da kasashe masu bin Girka ba shi suka gindaya mata kura raba gardamar da za a yi a ran Lahadi.
Masu saurare annan kuma za mu dasa aya a shirin namu sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin inda za mu so mu ji ra'ayoyinku akan irin ƙarin matakan da kuka ga ya kamata jama'a su dauka wajen taimakawa jami'an tsaro don magance matsalolin 'yan bindiga da ake fama da su. Yanzu a madadin Ibrahim Alfa Ahmed da ya taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni da injiniya mu Mr. Skip Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe wanda zai maida hankali akan matsalar fyaɗe da ake fama da ita yanzu. Da fatan iyaye za su sanya kunnuwan basira su saurari shirin.